Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 31 rana ta karshe a watan Agustan shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Mu'azu muke farincin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji rawtanin da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta tsakiya ta yi kira a maido da mulkin demokradiyya a Gabon. Mahaukaciyar guguwar Idalia ta nufi yankin Atlantic bayan da ta afka Florida, inda aka yi ta tafka ruwa kamar da bakin ƙwarya a Florida da Georgia. A karan farko, Koriya ta Arewa ta bayyana atisayen horon sojin ƙasar a fili.
Kanin labaran duniyar kenan. To, gwamnatin mulkin soja a jamhuriyar Nijar ta bada sanarwar soke dukkan wasu abubuwan alfarma ga kuraren jakadan Faransa da iyalansa sakamakon shuɗewar wa'adin da aka bashi domin ya fice daga ƙasar. Sannan ta umarci 'yan sanda su kitse, wato su tisa ƙeyarsa ya fice daga ƙasar.
Wannan matsala, idan ba a ciwo kanta da wuri ba, takan iya yin tsawo a kai inda hulɗar tsakanin ƙasashen biyu ko mun tajima zai yi illa ƙwarai.
Sannan a kamar za ku ji cewa shugaba Paul Biya ya naɗa sabbin shugabannin sojoji a ƙasar jim kaɗan bayan juyin mulkin da aka yi a Gabon da ke makwabtaka da ƙasar ta Kamaru. Za ku ji abin da masu sharhi ke cewa. Muna kuma tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar za ta gabatar, da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kun wani lafiya. Ga labaran duniyar. Kungiyar rayar tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta tsakiya ECAS ta yi alawadai da amfani da ƙarfi don magance rikicin siyasa yayin da ta yi kira a dawo da doka da oda a Gabon cikin gaggawa. Kungiyar ta ECAS cikin wata sanarwa ta ce za ta ci gaba da bibiyar lamarin na Gabon. Kana shugabannin ƙasashen kungiyar za su yi wata ganawa inda za su tattauna batutuwan siyasa da na tsaron da suka shafi halin da ake ciki a Gabon. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa Amurka tana jimamin wannan al'amari na Gabon. Muna nan akan bakarmu na kin amincewa da juyin mulki ko kuma karɓe ikon mulki ta haramtacciyar hanya. Sojojin juyin mulkin sun ba da sanarwar hamɓarar da gwamnatin ta kafar talabijin na ƙasa 'yan sa'o'i bayan da hukumar zaben ƙasar ta ayyana nasarar bango a zaben ƙasar da aka gudanar. Jami'an sojojin sun ce an tafka magudi a zaben Kana, sun rushe duk hukumomin gwamnati, sannan an rufe kan iyakokin ƙasar na sai ba ta gani. An ayyana General Brice Clotaire Oligui Nguema, shugaban dakarun tsaro na Republican, a matsayin jagoran kwamitin shirin kafa sabuwar gwamnati. Ya kasance ɗan uwan Bongo, wanda ya daɗe yana yi wa marigayi mahaifin Bongo hidima a matsayin shugaban jami'an tsaro na sirri kafin ya kai ga mukamin shugaban dakarun tsaron fadar shugaban ƙasar. A Gabon da ke Afirka ta tsakiya, mai arzikin man fetur ta tsinci kanta a wani yanayi da hankalin ƙasashen duniya ya koma kanta bayan da sojoji suka ayyana hamɓarar da gwamnati a jiya Laraba. Sanarwar da aka yi ta kafar talabijin ɗin ƙasar ita ce barazana mafi girma da shugabancin ƙasar mulkin gado ƙasar ta taɓa fuskanta, sannan ya bayyana rikicin ikon na tsawon shekaru a ƙasar. Juyin mulkin ya kuma haifar da damuwa kan matsalar juye-juyen mulkin da ake ta neman, wato da take neman kananaɗe ƙasashen Afirka ta yamma. Gabon ta kasance ƙarƙashin mulkin zuri'ar Bongo tsawon shekaru aƙalla 50. Umar Odimbo Bongo, wanda ya shugabanci Gabon tsawon shekaru 44 har mutuwar shi a shekara ta 2009, ya kasance tsohon jami'in sojin saman Faransa kuma ɗan siyasa wanda ya karɓi shugabanci bayan samun 'yancin kan ƙasar. Ali Bongo ya gaji mahaifin shi Umar Bongo bayan zaben da aka yi a shekara ta 2019, zaben da ya haifar da mafi munin rikici bayan zabe na tsawon shekaru. Mulkin zuri'ar Bongo ya tabbatar da samun kwanciyar hankalin siyasa na ba sabon ba a yankin, to sai dai kuma yana tattare da zargin cin hanci da son kai da ake yi wa gwamnatin. Gabon ta shiga jerin ƙasashen renon Faransa, inda ake fama da juyin mulki tun shekara ta 2020 bayan Mali, Burkina Faso, sai kuma na baya-bayan nan Nijar. Kakakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, Stephen Dujarric, ya ce Guterres ya buƙaci duk waɗanda al'amarin ya shafa su kwantar da hankalinsu, sannan su rungumi tattaunawa mai ma'ana domin tabbatar da an mutunta doka da 'yancin ɗan adam. A yau Alhamis mahaukaciyar guguwar iskar Idalia ta maka ruwa wato ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin jihar North Carolina wuni daya bayan guguwar hurricane mai karfi ta afka Florida. Cibiyar bibiyar bayanan guguwar hurricane ta bada rahoton ambaliyar ruwa a yankin gabar tekun North Carolina inda ake sa ran cewa tushen guguwar zai kada ya fice zuwa cikin tekun Atlantic zuwa can anjima. An yi hasashen Idalia zata iya isa Bermuda da karfin guguwa mai karfi zuwa Lahadi. Tsibirin yayi fama da ruwan sama sakamakon wata guguwar mai muni wato mai suna Hurricane Franklin a jiyar Laraba. Idalia ta jefa kimanin mutane 500 cikin duhu a Florida da makwabciyarta Georgia. Sannan kuma yankin gabar tekun Florida yayi ambaliya sannan kuma ya haifar da iskar tornado a kudancin Carolina. Hukumomi sun sanar da mutuwar mutane akalla 2 a cikin wani hadarin mota sakamakon yanayin iskar a Florida. Sannan kuma mutum daya ya mutu a sakamakon guguwar a Georgia. Domin shirin ko ta kwana da kuma aikin gyara, an tanadar da dakarun tsaron kasa 5,500. Wato 5,500 sannan kuma ma'aikata 30,000 suna zaman shiri tun kafin guguwar ta afka. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Nan gaba kadan za mu kawo muku karshen labaran duniyar amma yanzu bari mu leka jamhuriyar Niger. Inda gwamnatin mulkin sojin kasar ta sanar da soke dukkan wasu abubuwan alfarma ga kuraren jakadan Faransa Sylvain Ite da iyalansa sakamakon shudewar wa'adin da aka bashi domin ya fice daga kasar. Hakan ya kai ga hukumomin suka umarci 'yan sanda da su sake yasa bayan da gwamnatin Faransa ta yi watsi da matakin korarsa daga Niger din. A ci gaba da takun sakar da ke tsakanin kasashen biyu sanadiyar juyin mulki da aka yi wa zababban shugaban kasa na demokradiyya Muhammadu Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin a shekarar 2023. Daga mai ga Sulaiman wani barma da karin bayani.
Sanarwar da ma'aikatar ministan harkokin wajen Nijar ta aike wa ma'aikatar harkokin wajen Faransa da hantsin yau Alhamis 31 ga watan Agusta ta fara ne da cewa bakin alkalami ya riga ya bushe game da matakin soke takardar aikin jakadanci da kasar ta bashi. Abinda ke nufin bayan shudewar wa'adin aure 48 domin ya fice daga Nijar, jakadan ba zai sake samun damar morar dukkan abubuwan alfarma da rigar kariyar da yake da su a baya ba a matsayinsa na ɗaya daga cikin ma'aikatan ofishin jakadancin Faransa a Nijar. Dani ƴan ƙasa suka fara bayyana matsayinsu game da wannan mataki. Ibrahim Musa shine editan jaridar La Rue de l'Histoire.
Ana iya cewa martanin farko ne hukumomi suka mai da dangance da kunnan uwar shagu da shi jakadan ya yi da kuma shugaban ƙasar na Faransa. Kenan yanzu babu wata makafa Sylvain Ite dai yana so baya so sai ya bar Niger.
Sanarwar ta kara da cewa an soke kati da visar jakada Sylvain Ite da na iyalinsa. Sannan hukumomi sun umarci 'yan sanda su ta sakiyarsa daga Niger. Tsohon shugaban kungiyar sa ido akan ayyukan watsa labarai wato Onimet Jahar Mamman na mai yi wa kasashen biyu hannunka mai sanda.
Wannan matsala idan ba a ciwo kanta da wuri ba takan iya yin tsawo a kai inda hudda tsakanin kasashen biyu ko muntajima zai yi illa kwarai saboda kowa na ja gaban shi. Rikicin sai ka ga ya aiho abinda ban muhata, to shi yasa di yanda aka yi a cikin diputahiyar diplomasiya akwai yanda ake bi a magance irin wannan matsala. Su Faransa su gane da a wannan lokacin dai Jean ba zai kawo alheri ba, su Jean ya jakadan su in ya so can zuwa gaba lokacin da jikantai suka huce ana iya zama su gani yanda ya kamata su maido jakadan su ko kuma a zamana a sa hannu a yanda ya kamata. Yanzu gaban nan hudda ta tahi ga Faransa da kasar Niger.
A yanzu haka kwasu kungiyoyin fararen hula na ci gaba da kiraye-kirayen jama'a domin halartar zaman dirshan a kofar sansanin sojan Faransa da ke gabda filin jirgin sama na birnin Yamai a ranar Asabar 2 ga watan Satumba da ke matsayin wuni na ƙarshe na wa'adin da majalisar CNSP ta baya Faransa don ficewar dakarunta daga Niger a wani bangare na matakan tsinkiyar jejeniyar ayyukan sojan da ke tsakanin kasashen biyu. Hukumomin Faransa sun faɗa a yau Alhamis cewa suna bin matakan tsaro sau da kafa a ofishin jakadancin ƙasar da ke nan Yamai. Sun kuma jaddada cewa sojojin juyin mulkin ba su da hurumin korar jakada Sylvain Ite saboda dalilai na rashin halacci in ji su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Sojojin Koriya ta Arewa sun gudanar da horo kan mamaye dukkanin yankin kudancin Koriya wanda ya kunshi atisayen dakile hare-hare, wani nau'in horo da ya kunshi dukkanin sojojin Koriya ta Arewa wanda ba a taba jin labarinsu ba a kafafen yada labaran kasar. Bayan wannan atisayen an kuma gudanar da horo kan makaman nukiliya cikin dare. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya fitar da wasu rahotanni biyu a yau Alhamis bayan da sojojin Amurka da Koriya ta Kudu suka kammala horo kai hare-hare na kwana 11 wanda aka yi lakabi da Aichi Freedom Shield, atisaye mafi girma cikin shekaru. Atisayen haɗin gwiwar na Amurka da Koriya ta Kudu wanda aka yi amfani da na'ura mai kwakwalwa ya kunshi horo a filayen daga masu yawa wanda ya bada muhimmanci a bangaren wato haɗin gwiwar martani kan hare-haren nukiliya na Koriya ta Arewa. A ƙarshe, wata gobara da ta tashi a wani gida ta kashe akalla mutane 73 sannan ta raunata wasu 52. Kakakin hukumar kwana-kwana Robert Malauzi ya sanar da alƙaliman mutuwar a wani sakon kafar X wato Twitter a da, yana mai cewa tuni aka fara aikin ceto. Gobarar ta tashi ne kafin wayewar gari a wani gini mai hawa 5 wanda Malauzi ya shaida cewa mutanen da ba su da matsuguni ne ke zaune a cikinsa. Ya zuwa yanzu ana bincike kan musabbabin tashin gobarar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Kamaru, shugaban kasar Paul Biya ya naɗa sabbin shugabannin soji a kasar jim kaɗan bayan juyin mulkin da aka yi a Gabon da ke makwabtaka da Kamarun. Wakilin muryar Amurka a Yaounde, Muhammad Bashir Ladan, ya yi ko mana da ƙarin bayani.
Wannan sanarwar naɗa sabbin jami'an sojoji ta bayyana jim kaɗan bayan juyin mulki da sojoji suka gudanar a kasar Gabon. Ko za a iya alakanta ta da hambarar da Ali Bongo, shugaban kasar Gabon, duba ga cewar Kamaru da Gabon sun haɗa iyaka? Wannan ita ce tambayar da muryar Amurka ta yi wa mazauna Kamaru. Yaya barista ɗan jarida ne, musamman a fannin siyasa da tattalin arziki, ga abun da ya ce mana.
Alal haƙiƙa Hausa suka ce wa idan gemun ɗan uwanka ya kama da wuta sai ta shafa mana ka ruwa kenan. To muna ganin kamar su Mr. Paul Biya da su Vengema da sauran shugabannin da suka daɗe a mulki Afirka ta tsakiya dole ne su karaya, dole ne gaban su ya faɗi, kuma dole ne su ji tsoro. Duba ga cewar wanda ya ma Ali Bongo juyin mulki dan cikin gida ne kuma na hannun damansa ne. To a gaskiya abu ne da ya kamata, abu ne wanda za su ji tsoronsa, kuma dole ne su yi garan bawo a sojojin fada da kuma wasu al'amura gaba daya. Dole ne ya kasance su yi garan bawo. Duba ga ganin cewa duk waɗanda suka ji mulki Afirka ta yamma wato sojoji ne waɗanda suke nan a fale, wanda suke a fada, wanda shugabannin suka yadda da su.
Shehu Usmanu, mai sharhi kan siyasa a Kamaru da Najeriya, ya goyi bayan wannan ra'ayi.
Sabbin nadin da shugaban kasa ya yi kwarai yana da alaka da juyin mulkin da aka yi a kasar Gabon, musamman ma an ka duba da yanayin ai ba a wannan lokacin ya fara yin haka ba, kasancewa a maliman da aka samu wannan yayin wannan nadin. Kuma abun mamaki shine makusantansa kabilunsa ya dauka ya sa a kusa da shi. To shi ana shashashin yana ganin kaman kabilun nasa su ne za su wato kare muradinsa, kuma za su cika ajanjansa nan gaban da ya yi wato kasancewan jite-jite da raɗe-raɗin cewan yana so bayan ya yi murabus koko Allah ya ɗauki ransa koko ya baka raga mulki ɗansa ya gaje shi. To
sai kuma Baba Tanko ɗan siyasa ne, duk da cewar yana farin ciki an naɗa ɗan uwansa daga cikin waɗannan sojoji, ya ƙara mana cewa
hangiyon na magana masu iya magana na cewa in kaga gemun dan uwanka ya kama wuta sai ka ɗibi ruwa ka shafa mana ka. Eh mana ai ya hango abin ne ya matso nan ya tashi Afrika ta yamma, ke fara ne ta gangaro kuma Afrika Central. To ka gani dole ya yi motsi ya tagaza ya wargaza sauran mutanen, wannan ba shakka haka ne.
A watan Nuwamba mai zuwa, Paul Biya zai cika shekaru 42 da daukar mulki a Kamaru. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka, daga Yaounde a kasar Kamaru.
To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa 11 na rana ne da minti wato na safe da kwata wato 4 na yamma da kwata kenan a Najeriya, Nijar, Kamarun da Chadi, uku kenan na yamma da kwata a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu ga shirin lafiya a wajiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Mata kan fuskanci matsaloli daban-daban a lokacin da suke dauke da juna biyu da ma bayan haihuwa. Daga cikin matsalolin akwai barkewar jini, sarki haƙora, jijjiga, karancin jini a jiki, faso da sauransu. A jamhuriyar Niger, mata kan fuskanci matsalar faso bayan haihuwa. Dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna akan wannan batu. Har yanzu akwai mutane da ke dogaro da maganin gida, wasu sakamakon ba sa kusa da asibiti ko kuma ya zama taimakon farko ga mara lafiya kafin a garzaya asibiti. Dr. Amina Dan Babali ta shahara ne akan maganin matsalar faso, abokiyar aiki na a jamhuriyar Niger Tamar Abari ta zanta da ita ga kuma yadda hirar ta su ta kasance.
Menene faso? Ciwo ne wanda ba mata duka wasu suka san shi.
A mata wadda wani ne suke yin ciwon faso?
Kamar wadda ta yi aihuwa, ta aihuwa kwari, wata kuma ta je aihuwa mata kai ta uku ta hudu ta kwanan ta yi shi. Haka ne yake shi.
Ya ne ake a gane ciwon faso a jikin mace?
Wata mace sai ta kare kamma miji in ya je gare ta, to huwan nan hu arar da aka je gare ta aka kwana rannan hu ba lahiya, za ta ji gaban ta batta iyawa ta tashi ta yi tsiye, ma wata batta iya tashi ta yi tsiye, daga nan ake gane shi.
To kamar yanda sunan shi yake ake cewa faso, kamar wani wuri ne yake hashewa na mace ko yake tsagewa a jikinta?
Eh, wani guri yana tsagiya daga ciki,
cikin
jawur, eh, daga cikin gabanta yi jawur.
To kamar wani irin magani ne ne kuke yin maganin naku in aka kawo muku mace mai wannan ciwo na faso?
Yawwa, in kamar wanda ya fara sa ta ne fa, ta fara kubutayya tana kamar ta fitar gudu, wannan shi ciwon wannan maganin shi gaskiya matsala gare shi wannan sosai ma wannan. Sai an tsaya da kyau tunda sai an kama macen, an lilike ta, an wanki
gurin,
an sa magani ta kwana a sami yadda za a yi kuma a bata ta sha.
Da sabili ake wanke?
Da sabili ake wanke, an kufuru kisa a wanke tas gaban in su sana a sa magani. Allah ya dan aka sa wannan shi kenan. Kuma da kwai na hayaki da muke yi, ko mun kubutayya da take, ko mun barbaran da take, in aka turara mata shi sai ta lumsa. Dole zata kwanta.
Babu na sha?
Akwai na sha. Shi na sha in wace ta fara wannan kubce-kubcen dole sai ta yi sauki ta fara kwanci. In ta fara kwanci kuma sannan ta kwana a nemi na sha a rinka ba ta na sha.
Shi na shan kamar garin magani ne ko kuwa ruwan magani da kuke dafa itace?
Iri-iri ne. Maganin faso ana samun kamar kala 7 ko 8. Zaki samu na ruwa na sha. Akwai gari na sha a kunu. Da kwai gari na sha a kunu. Da kwai wanda in an samu nama za a dafa nama da garin maganin a zuba ya dahu ta ci. Shi kuma da kwai wanda za ta samu ta sha a cikin kamar ruwan shayi haka. Hakan akai kamar ɗan Lipton haka. Sai a tsakuri garin maganin sai a zuba. Sai ta sha. Kuma da kwai na tsugunawa.
Kina samun mata da yawa da ake kawo miki anan kina musu magani?
Sosai ma ina samu, musamman ma kin san wajen yan ƙauyukan wannan sun tahowa akan basu san komi ba. In aka kawo mutum abin ya dame su ta fara bige-bige, ta fara huta da gudu, sai su kawo ta likita a kasu fishatiri. To daga nan in an samu basirin lahiyayi an gani ya sosai a masu kwatamcen gidana, wasu su ɗaukowa a daidai su su kawo, wasu kuma su zo su hannun su ɗauke ni mu tahi can in je a wanke a gyara a sa magani in bada magani in taho har ta samu ta ji sauki. Kuma
Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da yara a Kano ta yi mana ƙarin bayani game da cutar ta faso da ake kira da vaginal tear a Turanci, da kuma bada shawara kan ɗaukar matakan kariya.
Shi faso ciwo ne da mace take ji a gabanta a lokacin da ta zo haihuwa. Gaban ne yake tsagewa wannan tsagewa tana faruwa ne wurin idan za a fito da yaro, idan yaro tana yunkurin turo kan yaro sai girman yaro ya fasa mata jiki, shine ake samun faso. Kuma zai iya kasancewa zai yana da girma, wani lokacin kuma dan karami ne, ya dai danganta dai da irin girman yaron da kuma ita kanta yanayin nata jikin. Bisa hasashe ne ake tunanin kamar a haihuwar farko an fi samu, amma ba lallai bane a ce an fi samu, tunda a kowace haihuwa za a iya samun faso. Faso abin da yake kawo shi shine idan aka samu abin da likitoci suke cewa kefalo pelvic disproportion, wato da kan yaro da kuma jikin mace an dan samu dan wato rashin balance kenan, za a ce wato za ta iya kan yaron yayi girma da yawa, sannan kuma za kuma ta iya kasancewa koda kan yaron ma madaidaici ne, ita bakin mahaifar nata wato ta can gaba inda da zai iya fito gabaki daya wajen duniya bai da girma sosai. Sannan kuma akwai lokacin da zaka ga idan aka zo haihuwa akwai wanda zaka ga ba sa da irin bada hadin kai haka, suna daga duwawunsu sama gashi kuma suna yunkuri, wannan ma yana jawo jin ciwo kuma yana lahanta jarirai ma. To zaka ga duk an samu wannan, ko kuma ai ta kokarin yanda za a taimaka ke kuma ita kuma mace tana ta mammatse kafa tana dai yin dai abubuwa wanda bai kamata ba, wannan ma zai iya kawo. Amma babban abin da yafi kawowa shine idan an samu wannan girman kai ya bambanta da girman jikin mace, ko kuma a girman da matan ma asali ita da ma ba girma ne da jikin nata ba. Amma alal hakikata ba iyakacin haihuwa faru bane, a kowace haihuwa ma za a iya samun wannan faso din.
To likita, shin daga mace ta haihu ne ake gane ta samu matsalar faso ko yana daukar lokaci kafin ya nuna? Kuma me ya kamata a yi idan aka gane cewa mace ta samu matsalar faso?
A gaskiya faso bai kamata a ce ya dauki lokaci kafin ya bayyana ba. Idan har aka samu wannan, to za ta iya yiwuwa ba asibiti ne ta haihu ba. Idan ko ba asibiti ta haihu ba, babu abin da ba zai iya faruwa ba. Amma idan kamar yanzu aka ce ta samu faso bayan haihuwa, za a iya zuwa a duba, za ta iya yiwuwa ko ciwon yoyon fitsari ne, ba wai faso na wannan ba. Wato that means ke abinda ake nufi daga ciki ne ta ji ciwon, kuma a lokacin da ta aka samu ciwon a lokacin bai fashe ba, sai bayan gurin wato fatar gurin da tsokar gurin ta dagargaje saboda babu jijiyoyin da suke aika mata jini duk sun mutu na gurin, saboda haka sai ita ma fatar gurin da tsokar gurin sai ta dagargaje, sai ta hadu da jikin mafitsara bladder kenan. To idan ta hadu da nan sai fitsari ya ringa fita ta gaban mace. To sai dai idan wannan, amma babu yanda za a yi mace ta je asibiti haihuwa a ce wai ta samu faso kuma wai ba a gani ba sai bayan ta koma gida. Mace da ta haihu kuma ta samu faso, tun a lokacin da ta samu faso ake so a gyara shi tun a lokacin, tunda kin ga tsagewa ne sai a dinke, tunda akwai yanda ake dinkewa, ba ma a so a kai ko ina. A lokacin da ta samu faso akwai allura da za a idan ta dan rage mata jin zafi sai a ba a dinke insha Allah. Sannan kuma shi faso kamar yana daga mutum kala-kala ne, za ta iya gajere ne, za ta iya dogo ne, sannan kuma ya danganta daga inda kuma ya tsaga, zai iya tsagawa ta sama, zai iya tsagawa ta kasa, duk abin da ya kamata duk a dudduba kenan. Wanda idan kamar yanzu ya tsaga ta can sama kin gaji ya tabo can wannan inda gabaki daya jijiyoyin jikin mace na sha'awa suke, to idan wannan ya tabo kin ga gyaran da za a yi ba kadan bane. Sannan kuma zai iya tsagewa ta kasa ya je can har gurin dubura, to nan ma kin ga ba kadan bane gyaran da za a yi. Wani lokacin ma sai an kai ta tiyata an yi allurai yadda ba za ta ji dadi ba, duk sai a ba a hade ta. Akwai lokacin ma da ake dagawa a ce to shikenan ba za a yi wannan gyara yanzu ba, sai an dan dauki lokaci sannan sai kuma a dawo a kuma gyara din. To saboda haka a matan da ta samu fashe dinkewa ake, ba a bari mace ta bar asibiti sai idan an mata wannan gyara, sai idan akwai dalili wanda yake su likitocin haihuwa din sun san wani dalili ne, za su ce oke to shikenan ba za a bari zuwa lokaci kaza. Amma alal hakikata an fi so gaskiya a gyara a wannan lokacin. Sannan kuma kin ga akwai yadda ake yi ma lokacin dan kamar a gujewa faso din, idan ba a san a samu faso, idan mace ta zo haihuwa aka lura aka ga cewa za ta iya samun faso wanda shi ne ba a so, za a iya kara ta. akwai abin da ake kira episiotomy, wato kari, sai a kara ta, sai a saka, akwai wato ita scissors da ake using kamar almakashi kenan, wanda yake da kaifi kuma zai iya ya kara ta din yadda zai kasance an kara yadda ba za ta samu lahani ba a tare da ita. To idan kuma aka kara wannan lafiya lo insha Allah bayan ta haihu nan nan za a dinki. To wasu ma suna iya idan basu bada hadin kai ba bayan an kara ta, ta kuma kara kanta akan wannan kara. To amma in ana so a gujewa faso, gara idan mace ta zo haihuwa aka lura aka ga cewa za ta iya samun faso din, sai kawai a kara ta. Wannan yana taimakawa insha Allah a containing kenan, a tattare duk wani abu da zai biyo bayan mara kyau na daga faso din.
Shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo karshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar ke cewa mu huta lafiya.
Kuma da yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Za mu fara ne da sakon Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaki. Sakon da ma'aikatar harkokin wajen Nijar ta fitar, inda ta baiwa 'yan sandan kasar umarnin fitar da jakadan Faransa daga kasar ta hanyar tsakiyarsa. Haka bai zo mana da mamaki ba duba da yadda tun ba yau ba aka baiwa jakadan Faransa wa'adin fita daga kasar. Sai sakon Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa, wanda ya ce salam biyoyi Hausa. Da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Ni dai fata na da addu'a na shine, addu'a ta shine zuwa ga kasashen mu Niger da Nigeria. Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali. Amin summa amin. Assalamu alaikum biyoyi Hausa. A gaskiya muna da ja kan kalamai ko hasashen ma'aikatar yaki da talauci da ayyukan jinkai a Nigeria, kan cewar duk wanda yake aiki ko da sa'a guda ne a mako ya fita daga cikin marasa aikin yi. To ai a ganin mu wannan ba kwara hujja bace da gwamnatin Najeriya za ta rika yadawa ko yin farfaganda kan cewa ta samarwa in Najeriya aikin yi miliyan 1, wato miliyan kaza, tun bayan da ta kama aiki a watan Mayu. Wannan sakon ya fito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja, jihar Kogin Najeriya. Yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
To Mahmud, a takaice, kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta tsakiya ECAS ta yi alwadai da amfani da karfi don magance rikicin siyasa, yayin da ta yi kira da a dawo da doka da oda a Gabon cikin gaggawa. Kungiyar ta ECAS cikin wata sanarwa ta ce za ta ci gaba da bibiyar lamarin na Gabon. Kana shugabannin kasashen kungiyar za su yi wata ganawa inda za su tattauna batutuwan siyasa da na tsaron da suka shafi halin da ake ciki a Gabon. A wani labari mai alaka da wannan kuma, Gabon da ke Afirka ta tsakiya mai arzikin man fetur ta tsinci kanta a wani yanayi da hankalin kasashen duniya ya koma kanta bayan da sojoji suka ayyana hamɓarar da gwamnati a jiya Laraba. Sanarwar da aka yi ta kafar talabijin ɗin ƙasar ita ce barazana mafi girma da shugabancin ƙasar mulkin gadon ƙasar ta taɓa fuskanta. Sannan ya bayyana rikicin ikon na tsawon shekaru a ƙasar. A yau Alhamis, mahaukaciyar guguwar iskar Idalia ta maka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin jihar North Carolina, wuni ɗaya bayan guguwar hurricane mai ƙarfi ta tafka Florida. Cibiyar bibiyar bayanan guguwar hurricane ta ba da rahoton ambaliyar ruwa a yankin gabar tekun North Carolina, inda ake sa ran cewa tushen guguwar zai kada ya fice zuwa cikin tekun Atlantic zuwa can anjima. Sojojin Korea ta Arewa sun gudanar da horo kan mamaye dukkanin yankin kudancin Korea, wanda ya kunshi atisayen dakile hare-hare, wani nau'in horo da ya kunshi dukkanin sojojin Koriya ta Arewa wanda ba a taba jin labarinsu ba a kafafen yada labaran kasar. Bayan wannan atisayen, an kuma gudanar da horo kan makaman nukiliya cikin dare. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya fitar da wasu rahotanni a yau Alhamis bayan da sojojin Amurka da Koriya ta Kudu suka kammala horon kai hare-hare na kwanaki 11.
To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana zamu saki dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe yana nan tafe. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da Des da suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai injiniyar mu Killer Williams. Ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.